اللهم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد يا اخوان المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka, yinin Asabar wanda yau ya yi daidai da 23 ga watan goma Musulunci, watan Shawwal kenan. Yau iya da kwanaki 23, hijira yau na da shekara 1444 daidai da 13 ga watan 5 miladiya 2023, can kuma hijira 1444. Barkanmu da kasancewa a wannan masallaci nan na Ihya'u Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan fatar jihar Gombe. Barkanmu da sake kasancewa domin dawowa da karatuttuka da ake a wannan majalisai bayan Ramadan da aka yi, da kuma abin da zai biyo bayan Ramadan din na sallah da abin da ya zo bayanta. To, cikin hikimar Allah da kaddara wasa, a wannan rana ta 24 watan Shawwal a wannan shekara ta 1444 bayan hijira, Allah ya kaddari dawowarmu domin ci gaba da irin wannan darussa da ake a wannan masallaci. Kamar yadda al'ummar musulmai suka sani, sai dai yau za mu buɗe zaman ne da wata ƙwarya-ƙwaryar muhadara wanda za ta yi mana tuni ga wannan aikin da muke yi na karatu da karantarwa, ko ilimi da ilmantarwa, ko mahimmancin ilimi cikin addinin Musulunci, da kuma yadda Allah Ta'ala ya kambama shi da ma'abotansa, da kuma irin abin da ya zama wajibi a matsayinmu na musulmi mu sani a bisa abin da ya shafi iliminmu na addinin Musulunci. To, wannan a taƙaice shi za mu tattauna a kansa a yau insha Allah. Abin da lokaci ya ba mu dama za mu tattauna kan wani, kuma wannan shi ne mabuɗi na karatuttukan da ake gabatarwa wannan majalisai na guda biyu da nan da masallacinmu na Usman bin Affan da yake bai masu insha Allah. Allah Ta'ala ya mana jagora. Ilimi sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, domin da kansa ya ambaci kansa da al-alim, wa huwa as-sami'ul 'alim, wa huwa al-fattahul 'alim. Allah shi ne masani na dukkan kaunu gaba daya. Idan aka ce kauni ta ce duniya da abin da ta kunsa gaba daya, duka Allah Ta'ala iya da cikakken ilimi a kansa, wanda iliminsa ya kewaye dukkan wata halittunsa gaba daya, waɗanda muka sani a halittun da waɗanda ma ba mu sani ba, ilimin Allah ya kewaye wannan. Kuma shi Allah Subhanahu wa Ta'ala shi ne ya ɗorawa bayinsa wajibi na ƙoƙarin neman sani game da wannan addini, domin shi addinin sauƙaƙƙen al'amari ne daga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya aiko manzo kuma ya sauko da littafi, wanda duka wannan suna ishara ne ga ilimi na shi wannan addini da yadda Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kambama shi ba shi daraja. Ya sa magabata suke cewa ita wannan al'umma sunanta al'ummar karatu, ummatu iqra, domin wahayin farko da ya sauko wa annabin al'ummar su ne ayoyi 5 na farkon suratul Alaq, wanda su ne mabuɗin wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suna bayani ne kan karatu, ko karatu da karantarwa, ko ilimi da ilmantarwa. Kuma neman ilimi ibada ne, kamar yadda dukkan bayanai daga malamai su gabata. Zama gunda ake karantarwa to zama ne cikin rahmar Allah da ya jasta, da kuma zama cikin gunda Allah ta'ala ya fi kauna a bayan kasa. Hadisi ya tabbata daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba al'umma da za su tawaru a daki daga dakunan Allah kamar nan masallaci suna karanta ayoyin Allah suna bayani wa junansu face sai Allah ta'ala ya musu wani alkhairi guda uku wanda babu kamar su a duniya. Na farko Allah yace rahamar Allah za ta lullubi wannan al'umma. Na biyu mala'iku za su kewaye mu gaba ɗaya mala'ikun rahama. Na uku kuma Allah zai ambace mu ɗaya bayan ɗaya a can fadarsa. Ba inda za ka je a duniya ka samu wannan matsayin in ba gwanda yake ilmantar da addini ba. Ba kuma inda Allah ya yi alkawarin tara waɗannan darajoji da falaloli a kan mu mu bayinsa sai a irin waɗannan gurabe da yake can ƙara Allah ƙadarsu. Saboda ba mu da abin da za mu ba wa muhimmanci ya yanwa a wannan rayuwar kamar da irin wannan karantarwa ta addinin musulunci wanda ita ce alkhairin mu a duniya da lahira kuma ita ce hasken mu na rayuwar duniya da lahira. Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa a karantarwa da ake ta addini musamman abin da ya shafi kananan yara da irin makaranti namu na Islamiyya da na allo da na zauruka wanda aka tabbatar ana cewa qala Allahu qala Rasul to waɗannan gurabe suna zama sanadiyar zaman lafiyar duniya gaba ɗaya. Idan Allah ya yi kishi ga al'umma to irin waɗannan gurabe da yake ambaton Allah ake ambaton manzon Allah ake mai salati to gurabe ne da suke sa Allah ya sauko daga fushin da ya ga al'umma. Idan Allah ya so aiko musu bala'i da musiba to irin waɗannan gurabe suna zama sanadiyar zaman lafiyar al'umma da kuma yinƙe kishi daga Allah subhanahu wataala. Ba su ne ya'yan uwa na cikin addinin Allah. Ilimin addini iya da fa'ida, iya da muhimmanci mai girman gaske, iya da komai sai wanda matsayinsa ba abin da za a kwatanta da shi, iya da kuma falala, iya da alkhairin da ba za su irgu ba. Daga cikin falalar da ilimin addini yake da ita, Allah ta'ala da kansa ya gwama shi kansa Allah ɗin da mala'iku, sannan kuma sai ya gwama su da ma'abutan ilimin addini duk a aya guda ɗaya. Allah ta'ala yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai yace wal mala'ikatu sai yace wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah yace ya shaida da kansa, da kansa ya shaida shi kadai ne abin bauta da cancanta. Wa man yaqul minhum inni ilahun min duni fa zalika najzi jahannam kazalika najzi zalimin. Duk wani wanda ya ambaci kansa da abin bauta to Allah ya ce ba abin bauta bane, wasa ne, walki ne, kuma irin wannan sakamakon su jahannama ne. Kuma Allah ta'ala ya ce wadai da irin wannan makoma. To dukkan wani abu da za a yi da sunan addini in ba musulunci bane to Allah bai sai shi ba, ma'ana Allah ba zai kula da shi a matsayin addini ba, domin inna dina inda Allah al-Islam. To sai Allah ya ce ya yi shaida da kansa shi kadai za a bauta. Sannan mala'iku masu girma su ma sun shaida Allah ne kadai abin bauta. Sannan sai Allah ya ce wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi su ma sun shaida Allah ne abin bauta, kuma suna sai bisa adalci. Al-ifdu shine al-adl, suna tsaye wajen adalci wa wajen bauta ga Allah, suna tsaye kuma ga yiwa junansu da junansu adalci. Wannan ita ce aya da malamai suke cewa babu shakka tana cikin ayoyin Al-Qur'ani da suke bayyana girman ilimi da kuma abotansa. Da ilimi Allah ta'ala ya fifita annabi Adamu alaihi salam akan sauran mala'iku gaba daya. Allah ta'ala ya ce ita faɗa wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni zan sanya khalifa na a bayan ƙasa, zan yi wata halitta da zamto khalifa na ne a bayan ƙasa. Sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Mala'iku suka ce ya ubangiji, yanzu ka sanya a bayan ƙasa wanda za su kawo barna suna zubda jinin junansu, bayan mu muna tsarkake kan muna ma tasbihi sai Allah ya ce inni a'lamu wa la ta'lamu, ni na san abin da baku sani ba. Malaman tafsiri suna cewa ya aka yi mala'iku suka san ƴaƴan Adam za su kawo barna a bayan ƙasa, kuma za su zubta jinanin junansu a bayan ƙasa, duk da kan cewa su mala'iku ba su san gaibi ba. Sai suke cewa kafin halittar ƴaƴan Adam, Allah ya yi wata halitta wanda ake ce masa banul jan. Banul jan su ma wata halittu ne da Allah ya ba mala'iku ba ne. Allah ya halicce su ya ba su lokaci, to waccan halitta da Allah ya yi ya suka zamto suna irin wannan abu da mala'iku suke izina a kansa, suna kashe junansu suna barna a bayan ƙasa. To sai mala'iku suke faɗa ma wa Allah subhanahu wa ta'ala, kar ka kawo an su halittun su kuma kwatanta irin aikin da waɗancan suka yi. Wai ba dan mala'iku sun san abin da zai faru ba ne kafin faruwarsa, suna izina ne kan abin da ya faru a baya a gabansu lokacin da Allah ta'ala ya halicci badul jan. Sai Allah ke cewa inni a'lamu ma la ta'lamu, ni na san abin da ba ku sani ba. To daga nan sai Allah ta'ala ya halicci annabi Adam ya kimsa mai ilimi na sunayen abubuwa duka da dukkan abin da ɗan adam yake buƙata wajen ya rayu kuma ya samu makoma ta alkhairi a lahira. Sai Allah ya kimsa annabi Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sai Allah ya sanar da annabi Adam ilimin sunayen abubuwa gaba daya. Summa aradahum 'alal mala'ika, sannan sai Allah ya ce mala'iku ku bani labari, anbi'uni bi asma'i ha'ula, waɗannan abubuwan duka Allah ya ce ku bani labarin su ya sunayen su yake, in kuntum sadiqina fi da'awa, har inda awan da kuke cewa kana halicci ayyan Adam za su yi barna za su kashe kai, gaskiya ne cikin da'awar ku na fasa, to ku sanar da ni sunayen wannan abubuwa. Sai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamta innaka antal alimul hakim, sarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji ba mu da wani sani sai abin da ka sanar da mu, innaka antal alimul hakim, ya Allah kai ne al-alimu masali al-hakimu kuma yawan hikima. Sai suka fawwala wa Allah iliminsa kuma suka fawwala wa Allah ikonsa da kudurarsa. Sai Allah ya wayoyi ga annabi Adam ya ce ya Adam anbi'uhum bi asma'i, annabi Adam ba su labarin waɗannan abubuwa sanar da su sunayen su. Ya Adam anbi'uhum bi asma'i, annabi Adam ya dinga faɗa musu wannan kaza sunansa, wannan kaza sunansa, wannan amfaninsa kaza, wannan amfaninsa kaza, wannan amfaninsa kaza, duk abubuwa na rayuwa. Sai da Allah ta'ala ya kimsa ma wa annabi Adam iliminsu kuma ya sanar da mala'iku. Da wannan gaba malamai suke cewa Allah ya fifita annabi Adam da ilimi akan mala'iku masu girma, akan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin shi dai wannan aiki mai tarin albarka na karantarwa ta addini, ilimi na addini, ba inda Allah ya ce wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka nemi na ma ƙarin wani abu a rayuwa in ba ilimin addini ba. Allah bai ce annabi Adam nemi ƙarin rayuwa ba na kwanuka, nemi ƙarin dukiya, nemi ƙarin iyali, a'a. Amma sai Allah ya ce wa qul rabbi zidni ilma, ka ce Ubangiji na ƙare mini ilimi. Wannan ma tana cikin abin da malamai suke cewa babu shakka ilimin addini iya da matsayin gaske kuma iya da farra, domin Allah da kansa ya ce wa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa ƙari wajen ilimi, rabbi zidni ilma. Daga cikin abin da ya shafi ahammiya da kuma irin darajoji da Allah ya kimsa ƙarƙashin wannan aiki, sai Allah ya ce duk wani mai imani iya da daraja, in dai kana da imani to kana da daraja abun Allah, wanda kuma ya fi ka imani ya fi ka ɗaure daraja abun Allah. Ya sa malamai suke wani bayani wanda yake iya da kyau mu sake maimaita shi. Allah ta'ala ya hakaito wa manzansa cewa al'ummarka, wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tana da falaloli masu yawa akan al'ummatan da suka gabata, kuma wannan falala da wannan daraja ta samu ne sanadiyar manzon wannan al'umma, sanadiyar annabin ya fi kowa daraja a gun Allah sai al'ummar ita ma ta fi kowace al'umma daraja sai Allah ta'ala ya ba mu ansu abubuwa wanda bai ba ma waɗancan al'ummatan ba yanzu mu dau misalin da Lailatul Qadr da ake riskar sa a Ramadan an ce tun daga Annabi Adam alaihi salam har Annabi Isa ba al'ummar da Allah ya ba su Lailatul Qadr sai al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kadai Allah ya zaba ya biya wannan alkhairin da babu kamar sa sannan ya ba mu abubuwa wanda za mu yi wanda yayi daidai da wani aiki mai girman gaske a wancan lokaci yanzu ka dau jihadi da fita filin fama a kashe ko ka kashe kai jihada to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wa'ansu ayyuka wanda in dan wannan al'ummar yayi kuma ya mutu akan su ya mutu yayi mutuwar shahada yayi mutuwar shahada yanzu misali mutum musulmi ruwa ya cinye shi ruwa ya halaka shi to yayi mutuwar shahada a ce musulmi wuta ta kone shi wuta ta zama sanadiyar mutuwar shi shi ma yayi mutuwar shahada ko annoba ta zo ta zama sanadiyar mutuwanka kai mutuwar shahada ko mace ta mutu dalilin haihuwa musulma ita ma ta yi mutuwar shahada ko mutum ya mutu sanadiyar ciwon ciki ya kulle shi har ya mutu to shi ma mutuwar shahada to sai malami sai ta duk wannan shahadar da ake yi to waɗanda suke amfanuwa da shahada su ne masu imani ba ga magarin musulmai ba duk wannan shahadar da alfarma da darajoji da Allah ya biya ƴan wannan al'umma to sahun gaba na cin moriyar waɗannan falaloli to suna ga masu imani tukuna da masu imani Allah yake farawa hatta shiga aljanna da alƙawarin aljanna da Allah ya yi duka masu imani Allah yake danganta wannan alƙawari gare shi innal ladzina amanu wa amilus salihat innal ladzina amanu wa amilus salihat innal ladzina amanu wa amilus salihat sai da Allah ya maimaita wannan sura bi guda goma a Qur'ani mai girma imani da aiki na kwarai imani da aiki na kwarai to sai Allah yake ta din mai imani iya da daraja amma ma'abota ilimin addini Allah ya fifita darajar su fiye da masu imani. A Qur'ani Allah ta'ala yake cewa yarfa'illahu allazina amanu minkum sai ya ce wallazina utuna ilma darajat duk masu imani Allah ya dage darajar su a wannan al'umma amma kuma masu ilimi na addini darajar su ta hauhawa fiye da waɗanda ba su ba. Allah ya kamba masu ya ƙara musu daraja ya ƙara musu albarka daga ciki da irin abin da malamai suke zaƙulowa game da abin da ya shafi wannan aiki mai tarin albarka ya suke cewa Allah ta'ala ya ƙaddamar da neman gafara ya ƙaddamar da ilimi a kafin neman gafara ga Allah matuƙa sai ce fa'alam annahu la ilaha illallah farkon abin da ake buƙata a gun musulmi ya san Allah shine tauhidi shine farkon abin da annabawa duka suke da awa kansa tun daga Annabi Nuhu farkon manzo har kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshen manzanni to da wannan da awa suka fara ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr ya ku mutane ku bautawa Allah ba ku da abin bauta idan ba Allah ba ya ku mutane ku bautawa Allah ba ku da abin bauta idan ba Allah ba ku shaida Allah shine abin bauta to wannan shine da'awar kafatanin manzanni gaba daya to sai Allah ta'ala a Qur'ani ya fara kiran al'umma su san shi sanin Allah ilimi ne mai fadin gaske ya shafi ka san Allah da sunayensa da sifofinsa akwai sunayen da ya lakaba wa kansa ko manzon sai ya kirayi Allah da su walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha akwai sifofinsa da shi Allah ya faɗa wa kansa da kansa ko manzon Allah ya faɗa ma wa Allah ne kamar al-fattahu al-alim an fahimta al-qadiru al-basiru al-mu'tadiru duk wannan sifofin Allah ne ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam duk wannan sifofin Allah ne shi yasa malamai suke cewa shi suna na Allah wanda suke ce masa lafzul jalala Allah to dukkan sunayen Allah siffofinsa ne idan ka ce manir rahman sai ka ce Allah man rahim Allah, man al-qudus man salam Allah. Kamar kace waye ne rahama Allah ne, waye ne jinkai Allah ne, waye ne bada zaman lafiya Allah ne, waye ne kaza Allah ne. Suna cewa sunan shine lafzul jalala, amma dukkan wannan guda 98 din sufofi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. To kowace daya ka jingina wa Allah baka rifi ba, domin manzon sa ya tabbatar da wannan. Sannan akwai sunayensa da sufofinsa da su zo alqur'ani na ba sa cikin wannan 99 din. Sannan iya daga cikin ilimi game da Allah, ka san afa'alullah, mai Allah shi kadai yake, mai Allah bai ba wa dan adam dama ba. Duk abin da ka gani ya faru to Allah ne so ya faru. Wanda wannan iya da matukar muhimmanci kowane musulmi san da wannan. Akwai abin da Allah bai ba wa dan adam dama a kansu, kamar abin da ya shafi arziki, abin da ya shafi halitta, abin da ya shafi mutuwa, abin da ya shafi rayuwa, abin da ya shafi bada mulki, abin da ya shafi talauci, duk wannan Allah ne kadai ya riƙe ya ragamar wannan gaba ɗaya a hannun shi. Domin Allah ta'ala yana cewa Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum. Allah shine ya halicci ku, ba wani wanda ya isa halitta ko ta sauro ko ta kiyashi. Allah ya kalubalanci duniya akan wannan, ba a masa wannan kalubalan ba. Ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lam yakhluqu dhubaban walau jitma'u la wa in yasluhum dhubabu shay'an sai ce la yastanqidhuhu minhu sai ce da'ufa at-talib wal madad ma qadara Allah hatta qadara innallaha la qawiyyun 'aziz. Allah ya ce ya ku mutane, turi ba masalo, ubangiji ya buga muku misali, fastami'u lahu kowa ya karkade kunan sai ji, ko saurara ku fahimci misalin da Allah yake. Sai Allah ya ce innal ladzina tad'una min dunillah, wadannan da ake bauta musu koma bayan Allah, kowa ya shigo ciki, mutum ne, gunki ne, aljani ne, mala'ika ne, mai rai ne, mara rai ne, duk in dai bauta masa ake ba Allah ba ya shigo ciki. Sai Allah ya ce duk abin da ake bauta masa ba Allah ba. Sai Allah ya ce lam yakhluqu dhubaban, ba su isa su halicci kuda ba, yini azubab, wala wajita ma'ula, ko duk za su taru a gudai su yi taron dangi su yi haɗaka da na da da na yanzu akan su halicci kuda, Allah ya ce ba su isa ba. Hakan Allah ya ce ba mahalittar ba. Wa in yasluhum dhubabu shay'an, idan kudan ya zo ya ma fashi, la yastanqidhuhu minhu, ba kai sauka ce ba. An fahimta? An gane balagar? Yanzu misali, ka dama fura za ka sha, ko ka ɗauko kunu za ka sha, ko ka ɗauko wani abin sha za ka sha, sai kuda ya zo ya yi lewa ya faɗa kan abincin ka kuma ya tashi, faɗawansa tashinsa ya tafi da wani abu. Haka ne? Ko ame kuda ya sauka a kansa to ya tashi da wani abu. To sai Allah ya ce in kuda ya zo ya ma fashi ba kai sauka to ba. Domin Allah ya nuna ma kai mai rauni ne. Akwai gunda kuda ma ya fi ka ƙarfi. Idan kuda ya zo ya faɗa kuninka ko baranka ya tashi da shi, Allah ya ce la yastanqi zuhu minhu, ba kai sauka ce ba. Ko akwai wanda zai je ya matsa kansa ya faɗo. To kaga kai ma mai rauni ne kenan. Da rauninka ya hana ka isa a bauta ba, baka isa ba. Sai Allah ya ce da ufar tarihul matsalu, masu bautar gumaka da wani Allah ba Allah ba, da abin da ake bauta ba Allah ba, duk sun yi rauni, duk masu rauni ne. Ma qadarullah haqa qadari, ba su ba wa Allah girman sai dai cikin su ba shi ba. Inna Allaha la qawiyyun 'aziz, Allah ta'ala ne karfi da kuma ruwayi. An fahimci wannan? To wannan iya daga cikin ilimin Allah, ka san shi kadai za ka bautawa. Bauta in dai bauta ce, to ba wanda ake wa duniya in ba Allah. Matsayin mahaifa, matsayin annabawa, duk Allah ya ba su matsayinsu da abin da za a yi musu, amma ba bauta ba su. Da ya zo kan annabawa, mu ɗau annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, in dai kun masa da'a to kun shiryu. A wani gunkume ya ce kul in kuntum tuhibbunallaha, sai ya ce fattabi'uni,
annabi Muhammadu da'a ake masa ko bin sa ake babu ta masa ake ba da'a ake masa kuma bin sa ake da'atu fi ma amar wa tasdiqu bi ma akbar gaskata shi akan duk labarin da ya kawo da yi masa da'a a duk umarin da yi da kuma yi wa Allah bauta sanadiyar karantarwar sa da kauracewa duk abin da ya ja kunne akan sa akan saban Allah ne shi to wannan shine cikakkiyar da'a ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifa sai ya ce wa bil walidaini ihsana so ko mahaifa kyautata musu aiki duk abin da za a ce kyautatawa ne girmamawa ne mutuntawa ne darajantawa ne to Allah ya ce dai wa mahaifa sa to amma in dai bauta ce to Allah kadai ake wa abu na gaba ka san Allah ta'ala shine in ya so abu sai ya yi in kuma Allah bai so ba zai yi ba wannan iya cikin fa'alam annahu la ilaha illallah in Allah ya so abu ya faru wallahi sai ya faru in Allah ko bai so abu ya faru ba wallahi ba zai faru manzon Allah ya kowa sanin wannan shi yasa yayi hadisi yake cewa law annal ummata law jitama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allahu lak yace wannan al'ummar tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa yau da za su taru su hada baki akan su amfanar da kai wani abu manzon Allah ya ce wallahi ba su isa ba har sai abin da dama sai iya cikin rubutun Allah na amfani da shi walau jitama'u ala an yadruka da za ku su hada akan su cutar da kai lam yadruka bi shay'in manzon Allah ya ce wallahi ba su cutar da kai ba illa bi shay'in qad kataba Allahu alayhi ba ce wani abu da dama cikin Allah cikin kaddara wasa ya rubuta zai sani da kitab sai ce rufiyatu alqalam wajabat suhu alqalaman da aka rubuta kaddara da su a tsagar su yi sama sannan kuma takaddu sun bushe wannan iya cin afa'alullah kamar ba da haihuwa Allah ne kadai yake da ikon ya sa dan adam ya samu karuwar haihuwa ba dan adam din da ya isa ya baka wannan kyauta idan ba Allah shi yasa yace lillahi mulku samawati wal ardi kullu ma yasha sai yace habu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u az-zukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimul qadir Allah yace Allah shine mamalakin samai da kasai sannan kuma yake kullu ma yasha'u shine yake halittar abin da yaso gaba daya sai yace habu liman yasha'u inasa Allah iya baiwa ta kyauta ga wanda yaso sai ya bashi ƴaƴa mata duka a rayuwarsu kamar yadda malamai suke kwatanta da annabi Nuh alaihi salam an ce annabi Nuh alaihi salam duk ƴaƴansa mata ne gaba da sannan yace wa yahabu liman yasha'u suku wani kuma idan Allah ya so sai ya bashi ƴaƴa maza duka shi ne kwatanta kamar annabi Ibrahim alaihi ko annabi Yaqub alaihi salam su ma duk ƴaƴansu maza ne gaba da sai kuma Allah ya ce aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa ko in Allah ya soyuwa mutum mix ya hada masa maza da mata kamar yadda Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ayyansa guda bakwai akwai mata akwai maza Allah ya hada masa kuma sai Allah ya ce wa yaji aluman ya sha wa qima Allah iya zabar wanda yaso ya bar shi haka ba ni ba dan yayi wa Allah laifi ba amma in sanna to wannan Allah ne kadai yake da iko akan wannan duk wanda ya aure ya haihu Allah ne ba shi kyauta ya ba shi baiwa wanda kuma bai haihu ba dan yayi wa Allah laifi ba ni Allah ne bai so ya haihu ye sa malamai suke cewa inda rajin haihuwa na kasu ne to amma tan manzon Allah ka fatanin su kam wanda ya aura guda 11 a magana mafi shahara mata ɗaya ce ta haihu da shi gaba da shi nana Khadija radiyallahu anha sai bai wasa Maryam da Kibriya da ta haifa masa Ibrahim al-Mu'azzam amma nana Aisha nana Hafsa nana Sauda nana Maimuna nana Zainab an fahimci wannan dukkan wannan gaba ɗaya ba su haihu ba dukka ba su haihu ba matarsa ta haihu wanda ta haifa masa ƴaƴa shida ita ce nana Khadija radhiyallahu anha amma duk sauran ba su haihu da shi ba a ce rahin haihuwa kaddara ce daga Allah ba wai a Allah bane baya san ga ko kai baka yi sa baka din bane a kaddara ce kawai iya cikin rubutu na Allah in yayi wa kanka haka zaka qurba yin haka amma in jannan duka wannan iya cin afa'alullah ko ba da mulki ba wanda yake baka mulki idan ba Allah ba hakanan ba wanda yake sauke ka daga mulki idan ba Allah Allah yace shine malikal mulki tutil wal kaman tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadil khair innaka ala kulli shay'in qadir anan kasar a wata shekara an taba yin zabe an yi zabe an zabe yan majalisar tarayya in ban manta ba da na jaha kafin ai zaben shugaban kasa aka yi je mulki kaga Allah bai so zai zauna a kujerar ba an zabe su amma Allah bai so su yi mulkin ba ko ba su yi din ba a wannan zaben ma da kai an ci ko wanda ya mutu kafin a rantsar da shi an zabe shi ya ce an ba shi certificate amma ya mutu Allah bai so ya je ya zauna ya mulki kuma daga nan zuwa wannan kwana 10 sha din Allah ne san wanda za su mutu ba Allah ne kadai ya sani amma in ji wannan to in ka ga mutum akan kujerar mulki sallama Allah ne bai shi ƙarfinsa ba ƙarfinsa bane ba dabararsa ba ce ba iyawarsa ba ce Allah ne sai jarabe shi ba shi kuma in lokacin sa yayi ya saba ba rai dabararsa bane ba wa rashin wayonsa bane a hakan Allah ya sauke shi ba inda zai yi kuma to ko wannan adam bai fahimci wannan yace afa'alullah wanda dan adam bai da shi a wannan lafi yanda ka san ba za ka hana kanka mutuwa ba in mutuwa ta zo ma to haka in Allah zai yawa wani arziki ko zai bashi mulki ba kai shiga a cikin in kana da ikon ka hana kanka ka mutu in mutuwa ta zo to kana da ikon Allah zai yawa wani kaza ka ce Allah kare masa amma in sanar da kai ko to yanda ka san ba kai shiga tarewa kanka mutuwa ba to ba kai shiga tare abinda Allah ya so wani bawa sa wani iya da kyau mu ƙara jaddada wannan musali in kanka dan adam da arziki Allah ne bai ba dabararsa ba ce ba ƙarfinsa ba ne ba wayensa ba ne Allah ne ba shi an bai sanin da kyau ko to wani suna cikin abin da Allah ke cewa fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani Allah kadai za a bauta wa sannan ka nemi gafarar zunubanka da mu'mine maza da ko mu'mine mata hadisi ya inganta cikin littafin sahih muslim na imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama farkon abin da Allah ya halitta ka fatan halitta sai ne alqalami da Allah ya so halitta duniya sai ya fara halittar alqalami qala lahu uktub sai Allah ya ce wa alqalamin kai rubutu sai ya ce ya rabbi ma akatu ubangiji me zan rubuta sai ya ce kai rubutu alqalami sai alqalami ya ce ya ubangiji me zan rubuta sai Allah ya ce wa alqalamin uktub ma kana wa ma sayakun ila al-qalami ka rubuta duk wani abu da zai kasance daga nan har zuwa ran da za ta shi alƙiyar duk abin da ka sani ayi ko kar ayi ayi dariya ayi farin ciki ayi kuka ayi bakin ciki a faɗi a tashi a taru a rabu to duka kana zalika firkita ya masbuha iya cikin lauhil mahfuz a rubuce shi yasa duniyar an gama programming nata ne ba duk abin da kai to dama can Allah ya san za ka yi duk abin da ya faru iya cikin ilimin Allah dama abin zai faru ba wai sai abin da ya faru bane Allah zai san ya faru a'a dama can Allah ya san lokaci da rana da gu da yadda abin zai faru ba wani dabara ga dan adam kamar yadda yake faɗa annabi Musa alaihi salam a lokacin da ya so ya masa wahayi ya tafi ga Fir'aun annabi Musa yayi gudu hijira ya bar Misra ya tafi Madian ya je shekara 10 an daura masa aure ya dawo sai Allah ta'ala yake cewa fa labisa sinina fi ahli madina thumma jita ala qadrin ya Musa kai gudun hijira ka zauna shekaru a Madina duka ina sane lokacin ma wahayi bai yi ba sai yanzu nan wannan zuwan da kai nan falamma atahu je ya Musa da yake gunda Allah ya kira yace ya Musa inni ana rabbuka fakala ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa sai ce sun maji ta alaka lokaci yayi awa ta cika minti ya cika sakan ya cika a yanzu ma wahayi tafi ga gaba komai abun Allah iya da lokaci komai iya da lokaci kana zalika firkita al mastura kana zalika firkita al mastura karkai wata da lokacin ka ko kai shi na alkhairi ko kai a shirin tafiya da kai in lokacin nan ya buga la yasta'kuna sa'atan wala yasqrimun yasa ka amfani lokacin ka wajen cika shi da alkhairi in ka sake agogon baya tsayawa yanda ka san baka yi saka tsayi da rana tana tafiya ba ko ka tsayi da dare haka nan rayuwarka bai kasance da tsare ta ba tafiya take kawai tafiya take agogon baya tsaya in kage ya tsaya to mala'ika mutuwa ne zuma ko kaso ko baka so ba ko alkhairi ko sharri ko dadi ko rashin dadi tafiyar nan ba a daina tafiya yasa kai injin din kanka cin ayyuka na alkhairi mu'azu dal jabal Allah ta'ala ya kare da shi yake fadar wa ansu bayanai masu ratsaji game da al'amari na ilimi da koyewa yace ta'allamul ilma iya yi wa almajiransa nasiha ko al'ummar musulmi gaba ɗaya yace ku je ku nemi ilimin addini ya yi al'ilmu ansa alif da lam to ilimin addini ya yi yasa zaka ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima in an sa alif da lam to duk al'umma ilimin addini ya yi sanannen ilimin nan na addini wajibi ne akan musulmi namiji da mace a jiya da shi sai ce ta'allamul ilma fa inna ta'allumuhu lillahi khashya duk wanda ya ware lokaci yana neman ilimin addini saboda Allah to tsoron Allah sa karuwa yake domin Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama daga cikin bayi na inji Allah waɗanda suka fi tsoro na suke kiyaye dokoki na su ne malamai wa talibuhu ibada neman ilimi kuma ibada ne ka dau jakarka ka dau littafin ka tafi neman karatu to ibada kake yi kamar kana azumi ne kamar kana nafila ne kamar kana daukan kudi kana bayar wa sadaka ibada ne sai ya ce wa madarasu ta huta tasbih ka zauna ka dinga mudarasa kana nazari kan ilimin da kai ko aka yi ma to kamar kana subhanallahi kana alhamdulillah kana wallahu akbar kana wala hawla wala quwwata illa billah dai wanda ya bude darasin sa hadisi ne fiqhu ne alqur'ani ne tafsiri ne iya kokarin gano wa ansa abubuwa koyayi wa cikin ilimin to sai mu'azu dan jabal kita tamkar tasbih yake wa Allah wal bahsu anhu jihad wata mas'ala ta zo kace sai ka nemo ta addini sai ka yi nutso ka yi bincike ka nemo wannan mas'ala din sai da mu'azu yake cewa haka tamkar jihadi ga mutane tamkar daga kalmar Allah ka fita wa ta'alimihi sadaqa koyar da ilimin addini sadaqa koyar da shi sadaqa ne manzon Allah yake faɗa wa Ali dan Abi Talib Allah ya kare ya jari shi yake cewa ya Ali mutun daya ya gane wani kuskuren sadari ne kai ga to ya fa a cika ma duniya da dukkan wata kadara mun tsada mutun ya gane bai iya sarki bai gyara dalilin ka mutum ya gane bai iya tsayi wa sallah ba mutum ya gane bai iya tsayi da sahu ba mutum ya gane bai iya kalli ba ali ba dalilin ka ya sani to sai manzon Allah ta ce ya fa a cika ma duniya da dukiya ba koyarwa da malamai suke ta addini sadaka suke sadakar ma ko mai fadin gaske mai yawa wa bazlihi li ahli qurba kuma ka tara daliban ilimi ka dinga ba su karatu to kusa kake matsawa zuwa ga Allah qurba kana ƙara kusanci zuwa ga Allah yake cewa ilimi da ilmantarwa shi ne siffar annabawa ba annabin da ya shahara da wani abu inda ban da ilimi ba yi ci gaba da cewa wa huwa al-anis fil wahd ilimi shi ne abokin hira a lokacin da ba kowa was-sahibu fil khalwa a lokacin da kake kai kadai kana neman taimako da agaji to ilimi shi ne abokinka wad-dalilu ala din kuma in kana neman hujja addini kai tsaye shi ne ilimi saboda me kai kaza Allah ya ce annabi ya ce dalilun ala din duk abin da za ka yi a addini to ilimi shi ne dalilinsa dan me ba kai kaza ba kaza ne dan me kai kaza kaza ne wan nasiru fi sir ilimi iya ce makonka a boye wad-dara iya ce makonka lokacin da ka fada cikin larura ka fada cikin damuwa wal waziru inda al-ikhla wal qarib kuma ilimi iya zama wazirinka a gidanka ko da baka malamin addini ko dalibin ilimi to ilimi iya zama kalifansa a gidansa a lokacin da baya ko kuma iya zama kalifanka a duniya ko bayan ka mutu yanzu ga marigayen malamin mu ne irin su malam Abubakar Mamuru Gumi Allah ya ji kansa irin su malam Ismaila Idris Allah ya ji kansa irin su malam Ja'far irin su malam Almadi Zaria gashi sun mutu sun koma ga Allah amma ilimin su ya wakilci su kuma suna duniya ko wata kadiya ake nema ta hukunci a dauko karatu tukan su a Naiji idan an ji an zo daidai kun toya wanka da al'umma kun ga ya zama to khalifan su bayan sun mutu kuma ilimin ne ya ja wannan ilimin ne ya ba su wannan matsayi ilimin ne ya ba su wannan darajo waɗannan malaman namu gaba ɗaya musamman shi babban malama baka Muhammad Gulu Allah ya ji kansa da rahama an ce har ma dab ma da rayuwarsa ba an ce a gidan haya yake gidansa ba nasa bane an ce almajiransa ne suka yi dibara suka tura shi Umara kafin ya dawo aka sai gidan aka gyara shi aka yi waya aka bar shi dawo amma shekara sama da 30 da wani abu a ba gidansa ke rayuwa kuma an sha masa kyautar mota ya bada ita an sha kawo mai tulun kudin zakka a kai barin karatu ba zai shiga da naira ɗaya gidansa ba zai rabar da ita bin shahara da kuɗi ko dukiya ba amma yanzu waɗanda aka haife su bayan mutuwarsa ba wani in dai musulmi ne ko ɗalibin ilimi waye bai san malamin abokan gaba ba kuma duk inda aka ambace da alkhairi aka ambace shi kuma addu'ar bayin Allah har yanzu tana zuwa kansu ga su malam Ja'far Allah ya ji kansu ga su malam Albani Zari Allah ya ji kansu ba su share da kuɗi ba ba su share da dukiya ba ba su share da mulki ba amma yanzu ba wani ko shugaban kasa ne ya sauka ko ya mutu ba a ambaton su a wannan kasar game da yake ambaton waɗannan malama ba ma san shi ba wani ma ba san shi ba in ba a tarihi za a karanta ba amma su tun kafin a karanta ri in dai kai ɗalibi ne addini ya dame ka to zaka san labarin waɗannan mutane ko da ba ka riski rayuwar su ba to ba mai daga darajar mutum bayan ya mutu ko iyakar ilimin addini ka duba sahabbai da tabi'ai da irin wanda suka biyo baya khalaf salaf duka in ka ji mutum da ta daukaka ana ambaton sa da alkhairi in ka bibiya wallahi ilimi ne kai wannan masa ba kudi bane ba mulki bane to ilimin addini iya da wannan iya haifowa da dan adam alkhairi tun a duniya kuma a lahira wa huwa manaru sabilul janna ilimi kuma shine wanda yake haskawa mutum hanyar tafiya aljanna duk mai son ya tafi ya samu aljanna to sai ya ilimi ba ilimi kamar fitila ne ka kaddara duk a cikin duhu mai ke rayuwa ilimi shine fitila wanda za ta haska ma gaban gane nan kaza ne nan kaza shi yasa Imamu Nawawi a cikin muqaddimatu tariyatus salihin sai yake cewa inna lillahi ibadan futara dallaqu ad-dunya wa qaful fitna nazaru fiha falamma alim annaha laysa li hayyin watna ja'alu halujatan wattakadu salih al-a'mal fiha subra sai ke cewa Allah iya da wa'an su bayi masu kaifin hankali sai suka saki duniya suka ce ba su ba duniya domin tsoron fitina cikin duniya dallaqu ad-dunya wa qaful fitna nazaru fiha suka tsaya suka yi bincike na kwam akan duniya suka gane ba gidan da goma bane annaha laysa li hayyin watan ba gidan da goma bane duniya waye zai da goma babu shi da suka gane duniya ba gidan da goma bane ja'alu halucha he suka kaddara duniya tamkar ruwa ne mai zurfi kamar ruwan koki ne kake ciki ya zaka fita yace wattakazu salih al-a'mal fiha sufra yace kai kyawawan ayyukan su da suke bisa ilimi ya zama to shine kamar jirgin ruwa da za su haye wannan ruwa a ce duka muna cikin ruwa tunda muna cikin duniya me zami mu kai gaci shine ni ilimin addini ne yake da haka amma in ba ka ma wannan hanyar ba wallahi zaka nitsi a ruwa ma'ana duniya za ta gaba da kai duniya duhu ce me haske me fitila shine ilimin addini zaka sai inda zaka sa kafarka zaka sai inda zaka dauki zaka inda zaka dora zaka inda zaka dauki amma duk wata ni'ima da Allah zai wa mutum a duniya in bai da ilimin addini abin da sai ne kuma a makance yake tafiya yasa Allah ke cewa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idan Allah iya bayanin makahu makahu a Qur'ani sai ce kar ku ji ina makahu makahu ba idan bane baya gari ba a la ta'mal absar ba idan bane makanci a zuciya ce ta makanci don babu ilimin addini ko babu alkhairi hal yasawi al-a'ma wal basir wala zulumat wala nur wala thil wala harur wala yasawi al-ahya wala al-abwa Allah duk kike ba da wannan misali yanzu makao da mai gani za su daidai zama daidai a'a zafi da inuwa za su a'a rayuwa da mutuwa za su zama daidai a'a duk inda Allah ke cewa mai gani rayayye inuwa to ilimin addini makao zafi mutuwa to jahilci ne da kafirci an bai san da jago saboda ta ilimin addini iya zama shine dalilin tafiya ga aljanna mu sani cewa ba abin da zai koyi akan kowa daga cikin mu cewa al-ilmu wa kitabatihi fi hayatil insan iza annahu nurun yuti'u zulma ilimi da kuma kokari na yada ilimi da rubuta shi al-amra na addini to iya zama dalili iya zama al-amra masu alkhairi za su tsallake daga cikin wannan duhun na jahilci na wannan duniya kuma yi ne asali na komai miftahu takhrijul uqul min al-awham ilimi kuma shine sanadiyar fitar da mutane daga cikin wahani duk wani wahani abinda zai ya ruda mutane a kasa gane ina ne gabas to a dawo da shi ilimi za a gane menene shi ilimi shine yake fito da komai fili wani kuyud in an samu da baibaye a rayuwa to ba abinda zai kunce wannan da baibaye sai ilimin addini wala kad zajat hajatul insani lil ilm kuma dan adam iya da bukatuwa wajen ilimin addini wazalika li tasyil hayati al akhirah domin rayuwarka ta yi sauki a wannan duk wanda ba shi da ilimin addini wallahi cikin halakin rai duk mulkin sa duk kudin sa wallahi amma talakan talak wanda yake da ilimin addini sai ga rayuwarsa ta yi sauki na farko dai ya san kaddara ya san Allah ne yake da iko akan kowa ya san cewa in ya samu Allah ne in ya rasa Allah ne ba zai kwari da haushin kowa ba ba zai mutu da bakicin kowa ba ya san in Allah ya so zai yi Allah bai so ba zai yi ba amma wani bai sani ba gashi da dukiya ma iya tsoron wani iya ganin wani in yayi fishi da shi kamar zai talauce zai mutu gaba daya wannan dadin yancin rayuwar to mai ilimi ya fi kowa sanin zakin sa ka san kai bawa ne na Allah ba bawa dan adam bane Allah ne yayi shi yayi ka ya ba shi kuma shi ma zai ba to yancin rayuwa gane kai musulmi ne mai yanci in baka da ilimin addini wallahi ba za ka sani ba masani ya yan uwana masu albarka ilimi na addini irsul anbiya shine abinda annabawa suka bari daga annabawa har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wannan karatu da karantarwar shine abinda suka barwa bayan su basu bar dukiya ba basu bar zinare ba basu bar jirabi ba innama taraku khalafahu ma ilman sun barwa da bayan su ilimi sun bar musu ilimi da hujjoji masu girma na addini kaman hazza bil ilm duk wanda ya rabota da ilimi faqad hazza bi khairin hakika ya rabota da alkhairi alkhairin da babu irinsa ya rabota da alkhairi ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wa innal ulama warasatul anbiya su malamai na addini magadan annabawa ne innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham su annabawa ba su bar gadan dinare ko dirhami ba wa awrasu li ilma abinda annabawa suka bari na gado ilimi fa man akhadha bihi akhadha bi hadhil waqi duk wanda ya riko da ilimi to ya riko da alkhairi mai girman gaske daga cikin farlolin ilimi ya yawa huwa manazilul amal thalatha alladhi waqa'u 'ala al-mayyit ba'da mawtihi fi qabri ilimi iya zama sanadiyar samun karuwar ladan ga koda bayan ka mutu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dan adam ya fadi ya mutu duk ayyukan sa na duniya sun tsaya sai ci illa min salat sai abubuwa guda kawai akwai sadakatul jariya wata sadaka mai gudana wanda ko bayan ka mutu abin zai gudana ba zai tsaya ba ka mai foundation mai kyau ka dora shi akan layin ko baka nan zai tafi to wannan iya cikin abin da ake so dan adam yawa kansa kamar ya mutu kai kokari a cikin irin abin da Allah ya baka ta dukiya kai wa kanka da kanka sarkata da jaya wakati ne zaka yi na gidan marayu a makaranta zaka gina ka dora ta akan layin da ba za ta tsaya ba a'a wani abu a titi zakai a abubuwar zakai duk abin da ka san al'umma za su amfaru da shi to kamar gishikin da ba zai rushe ba kan dora shi akan layin da ba zai tsaya ba to ko bayan ka mutu wannan ladan iya zuwa iya samun kabar abu na biyu sai manzo ya ce ilmun yuntafa bihi kai bari ilimin da zaki amfaruwa da shi ka rubuta littafin addini ka bar shi kai karatuwa dauka a kasar suna a bar shi a Najeriya bayan ka mutu kai gurumi na ɗaliban ilimi ka horar da su ka koya musu yadda ake ka ilmantar da su to wannan kai ma ko bayan ka mutu duk inda ɗalibin kai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai an kai malamin kabari duk inda aka karanta littafin gana addini sai an kai malamin kabari duk inda aka ji bayanin ka a kasar na addini sai an kai malamin kabari na uku yake cewa aw waladin salihu ne da mu ko kamar ɗa na ƙwarewa da zan dinga yi ma addu'a bayan ka mutu waɗannan abubuwa guda uku su ne suke samun bambanci bayan mutu a kabari akwai ilimi a ciki ilmun yuntafa bihi musali ya yawa ilimi ingantacce na addini iya sa ɗan adam ya mai ikhlasi mai dan Allah kuma iya kashewa mutum girman kai iya zama iya nesatantar da mishi da gariya duk wanda zai ilimi dan Allah to zai samu ƙarin ikhlasi zai ƙara samun nisa wajen yi ba dan Allah ba wal mafakara amama nas ilimin addini iya sa dan adam ya zama to ba zai alfahari gaban mutane ba fal qasdu min talabi ilmi huwa ibadatullah ta'ala in zaka nemi ilimi farko abinda zaka sa a zuciyarka ka sa cewa ilimin nan fa zaka yi shi domin ka bautawa Allah ka sa wannan shine manufarka ta neman ilimi wal amalu bihi sannan kuma ka sa wa ranka cewa zaka yi aiki da ilimin da zaka yi wa tablighi li ghayr kuma zaka isar da ilimin zuwa wanda bai sani ba amma ba kana neman ilimi don shahara bane ko don wani karigicen duniya duka wanda ya nemi ilimin Ali da wannan yayi asara yanzu na karanta muku hadisin Ali dan Abi Talib manzon Allah yake cewa da shi dan adam ya gane kuskure da ya gyara ba fa ka musuluntar da wani ba a ya ji karatun ka iya da kuskure ya gyara to ya fa a cika ma duniya da dukkan wata kadara mai zada to in kai dan duniya a duniyar me za a baka za a baka abin da yake wancan rafin a kasa miliyan biliyan ma ba za a baka ɗaya cikin biliyan ba to amma in kai dan Allah ɗin wallahi tunda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne abin da Allah zai baka ya fi wannan ɗin a ina za ka ganshi bayan ka mutu yau malaika umarin wala bin ran da dukiyar an bata a baya ba za ta yi amfani a can ba amma kai na kan zai ma amfani a can to ku yi ƙoƙarin tsarkake zuciya da ƙoƙarin kawar da kai da dukkan abin da zai sa a ci mutum iya kwaɗayin duniya ko wani abu a cikin ilimi musamman ya 'yan uwa ilimi rayuwar zuciya ce duk zuciyar da babu ilimin addini a mace take domin malam zanufi ya ce aljahiluna fa matu qabla mautihi wal alimuna fa in matu fa ahyau yaso su jahilai sun mamudu kafin su mutu idan kaga jahili iya tafiya to kamar mace ce amma masu ilimi ko da sun mutu a rayuwarsu an fahimta a iya raye zuciya daga jahilci iya zama fitila al-absar min adh-dhul iya zama fitila mai haska ma dufai yablughu al-'abdu bil ilmi manazil al-aqyar dan adam musulmi iya samun matsayin zababban mutane a gun Allah amma sanadir ilimi ilimi zai iya kai ka kusa da siddiqai an fahimta da shahidai da ko mutanen kirki ilimi iya kai kusa da su a lahira wa darajatul ula fi dunya wal akhira ilimi iya sawa dan adam daraja madaukakiya tun a duniya kafin a je lahira duk wani al'amari da ake yanzu ku duba da yanda malamin mu Allah ya kara musu lafiya a wannan gari da wannan kasa wanda komun iskancin yan shaye-shaye da yan kwaya amma wallahi idan su iya haɗa ido da ɗaya daga cikin malaman addini masu ni dan Allah wallahi su ruzuna musu gunda suke kare mutane su musu rashin arziki ko fashi ko wani abu to in malaman addini suka je gun wallahi sun matallahi rusuna musu dan iska ma ya san malami ya san darajar addini akwai malaman mu a koye suna karanta da wannan yan kwayan yan solution din yan ganyen nan wallahi akwai malaman da suke samu su lokacin su karantar da su kuma ana samun natija ko a cikin goma aka rage biyu ko a rage ana samun natija ana samun natija saboda ilimi tun a duniya Allah ya daga martabar dan adam ballanta na kuma a jela din wa tafakkur fihi ya'dilu asyab tunani ka tsaya kana ta tunani game da ilimi to kamar ladan azumi yake rubuta wa madarisatu wa ta'dilu al-qiyam mudarasar ilimi da kai da abokan karatu ka sauna ku dinga mudarasa to yayi dai kamar kana tsayi wa jarabi wa bi yi'rafu al-halal min al-haram da ilimi yake gane me halal me haram ilimi da shi yake gane abu kaza halal ne abu kaza haram wa huwa imamu al-amal wal-amalu tabi'u ilimi shine shugaban aiki duk aikin da kake bai da ilimi aikin maza in kana so aikin kai ka fito kai shi bisa ilimi ilimi shine shugaba aiki shine ke biyo bayan ilimi in ka ga mutum ya kafu wajen neman ilimi to iya cikin su'ada mutanen da Allah ya musu alƙawarin girmama su a duniya da lahira kuma duk mutumin da baya son ilimin addini to iya cikin ashkiya mutane ta babu marasa ilimi da malamai suna da makara matsayi a addini la tunqa matsayin da babu inkari wa lahum fadlun kabir inda Allah wa inda al-mala'ika hatta mala'iku suna girma su ilimi da mutane da bayin Allah na kwarai ya tabbata hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abi Darda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innal alima malimin addini yastaghfir lahu man fis samawati wa fil ard duk halittun sama da halittun kasa suna nema masa gafara a Allah wal yitalu fi jawfil ma har kifaye a cikin ruwa suna nema wa dalibin ilimi da malami gafara a Allah Ibn al-Qayyim yace cewa al ulama fil ard bi manzilati an-nujum fi sama su malamai a bayan kasa to a matsayin taurari ne a sama yanda taurari suke haska sama to haka malaman addini suke haska bayan kasa bihim yahtaji al-hiran fi zulma duk wanda ya fada cikin zalunci cikin dimuwa cikin bid'a ba abin da zai ma fitila gare illa ji wajen malami musabbi a addini wa hajatu an-nas ilayhi ibn al-qayyim yace ta buƙatar da mutane suke da ita a gun malaman addini a azabu min hajatin ila ta'lim al-shara yake buƙatar su game da ilimin malaman addini yafi buƙatar su zuwa ga abinci ko abin sha wannan magana ibn al-qayyim ce Allah ya masa rahama bayan Allah mu sani cewa yazo a shari'anci bi takarimihi a girmama masu ilimin addini wal hasu ala tawkirihi kuma shari'a ta kwaɗaita wajen girmama su manzon Allah yana cewa inna min ijlalillahi ta'ala ijlal ahal alquran wa dhi shay ba muslim manzon Allah yana cewa iya daga cikin girmama Allah kai tsaye ka girmama mai ilimin alqurani da kuma wanda ya kurfura cin addinin musulunci in ka girmama ɗaya daga cikin kyautukan tamkar Allah ka girmama kai tsaye dan Abbas yake cewa wata ran ya ruko ragamar abin hawan Ubay ibn Ka'ab ɗaya ne daga cikin dattawan sahabbai Allah ya kare da su sai yake cewa a faqir lahu sai Ubay ibn Ka'ab yake ba faɗa Abdullahi dan Abbas anta ibnu ammi rasulillah kai fa dan babban manzon Allah ne ya Abdullahi bin Abbas ta'akudu bi rikabi rajulin min al-ansar ya zaka riki abin awar wani mutum daga cikin mutanen Madina inji Ubay dan Ka'ab fa qala sai Abdullahi dan Abbas yake cewa innahu yanbaghi lil habra an yu'adh mu manzon Allah ya koya mana duk inda mu ga malami mu girmama shi duk inda mu ga mai ilimin addini mu girmama shi yake cewa wa qala abdurrahman bin waqid al-lays abdurrahman yake cewa ra'aytu malikan bi ra'aytu anas ra'aytu babu malik bin anas yace naga kofar imamu malik ka annahu babul amir yanda kasan kofar sarki ko wani shugaba idan aka umma sun ci ko je neman ilimi ya kake wa kofar imamu malik imamu shafi Allah ya masa rahama yake cewa rubbama akunu fi majlis imamu malik yace wata ran in na zauna ina koyan karatu a gun imamu malik idan zan bude takarda
wallahi a hankali ne ke bude domin kare ji karan takarda domin tsabar girmama ba ya bude takarda irin tsaro tsaro din nan ba mu jabi ba ne kai a hankali Rabi'a bin Sulaiman yake cewa wallahi dalibin Imam Shafi'i yace fi taba gangancin shan ruwa a gaban Imam Shafi'i ya sha ruwa a gaban sa ya garbe masa ladabi ba domin ladabi da waɗancan manyan Allah bayin Allah kai manya daga cikin bayin Allah suke wa malaman su ladabi Imam Muslim waja Imam Muslim ila Imam al-Waqidi watara Imam Muslim ya kai wa malamin sa Imam al-Waqidi ziyara sai Imam Muslim ya kama kafar Imam al-Waqidi sai sunbanta da'ani aqbilu urijlay sai ce kyale ni da sunbaci kafarka ya malami a cikin duniyar hadisi wa sayyidul muhaddisin wa tabibul hadis wa ila likitan hadisi shugaba cikin malaman hadisi kabbar ni sunbaci kafar fa min ta'zimil ilm ta'zimul muallim iya cikin girmama ilimi ga girmama malamin ilimi Aliyu dan Abi Talib Allah kare ya da shi yake cewa ana abudun man allamani harfan wahida duk wanda ya koya min harafi daya kaman alif ko ba ko ta ya zama to shine sanadiyar da san su to ni na yi da bawa ni a gare shi in ya ga dama ya sire ni in ya ga dama ya enta ni yake cewa ra'aitu ahqul haqq haqqul muallim wa awjabahu hibzu ala kulli muslim yace ni a fahimta ta haƙƙi mafi zama haƙƙi a kanka shine haƙƙin malamin ka wanda ya fa zama wajibi kuma a kiyaye a gabatar da shi laqad haqqa an yuhda a ilayhi karama li ta'limi harfin wahidin alf dirham yace ni a fahimta ta ya cancanta kaiwa malamin ka na addini in ya koya ma harfi daya kamar kyautar dirhami dubu ka bar shi ba kamar biye shi innal muallimu wat tabibu kilahuma la yamsahani izahu malamin kai yake cewa kaga da malamin addini da likita wallahi su biyun nan ba za ka ci moriye su ba idan baka girmama su ba kuma haka ne la yamsahani izahu malamin kai ba fasbir lidaika yace kai hakuri da cutar ka in jaba wata dabi mata idan kai wa likita wauta zai ce tafi da cutar ka ba zan baka magani ba wa qana bi jahalik idza jaba wata malami sai ka je kai da kai jahili ne ka mutu da jahilci har in baka girma malami ba Imam al-Hafiz ibn Asakir yake cewa e ilmi ya aki kai sani ya dan uwana annal humul ulama masmuwa kaga cin naman malami da ake yi idan malami yayi kuskure a samu daba a dinga ce ce uce yace wallahi kuba ne lahamil ulama masmuwa kamar mutun yaje iya cin kuba iya cin abin da zai halaka shi gaba ɗaya yace wasunnatullah kuma sunna ce ta Allah duk mutumin da yace zai wulakanta malamin addini zai tuzarta shi wallahi Allah ba zai bar shi ba ku duba tarihi yadda aka yi ba inda wanda yake cin mutuncin addini ko malamai kai ga cin lafiya wallahi ba zai ba tunda ku duba irin su Abu Jahal da suke iban kazanta ko Abu Lahab su zuba a hanyar da manzon Allah yake bi cin addini Allah yana so tsira da mutane tun a duniya Allah bai musu da wasa ba balantana a rayuwa to ya aikuwa a takeice za mu samu matsaya ne insha Allah wannan shine mabudi na irin abin da za mu tsakara a gaban mu in Allah ya raya mu na dawowa karatu tuka a majalisan mu insha Allah wannan shine dan ba in Allah ya kai mu ranar talata za mu fara tafsirin alqurani mai girma idan Allah ya sa in Allah ta'ala ya kai muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu fara wannan dawowa a sa'a ya tsarkake mana zakatun ya ba mu ikon gidan shi da abin da ake samu na alkhairi Allah ya hada mu da shi abin kuma da zai yi mana matsala a duniya ko lahira Allah ya mana magani sa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya taimake mu ya agaza mana ya dafa mana ya ba mu ikon tabbatuwa a wannan hanya kuma Allah ya karɓi rayuwar mu akanta muna roƙon Allah ta'ala ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya ji kanmu duniya da lahira Allah mara salatiyar mu ka ba salatiya masu bukatu dai ko a cikin mu Allah ta'ala ka biya musu mala cikin wannan karatu shiga kamar da hisba malam Rabi'u Harun wanda Allah ta'ala ya kaddara zuwan sa kuma da muna ma barka da zuwa Allah ta'ala ya sanya alkhairi a wannan ziyara Allah ta'ala ya kara mana hadin kai cikin addini ya kara mana san juna a wannan al'amari na addini muna yin addu'a ga dattawan wannan unguwa da malamai da dukkan al'ummar wannan gari duka dukkan bukatu muna alkhairi Allah ya biya mana su matattun mu da muka rasa Allah ya ji kanmu su Allah ya ji kanmu gaba daya akwai ɗaya daga cikin aminai na wanda zai yi aure nan da rana ita insha Allah rana asabar mai zuwa to muna neman addu'o'in ku da mu gaba daya akan Allah ta'ala ya kaddara alheri cikin wannan aure da abin da yake tsoro na fitina cikin sa Allah ya tsare Allah ya sa abokiyar arziki ci da shi da iyalansa gaba daya Allah ya zauna da su lafiya Allah ya zauna da mu lafiya gaba daya kuman da yana da kyau ka dawo
الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله